بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي بيان هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barkanmu da hallara majalisin mu na karatun fiqhul musulunci a cikin mazhabar Saratul Malikiyya muna karatu a cikin littafin Al-Muqaddimatul Izziyyah lil Jama'atul Azhariyyah yau ranar Alhamis kenan 5 ga watan Sha'ban shekarar Hijira 1440 ya kuma zo daidai da 11 ga watan hudu shekara miladiya 2019 to a daidai wannan gaba za mu tashi ne in ba na manta ba akan binan farillan wanka ko da sunnonsa da mustahabbansa haka ne inda malai yace wal ghusl min al janabati mushtamilun ala fara'ida wa sunanin wa fada'ila bayan malai yayi magana akan abubuwan da suke sabbaba wanka yanzu kuma zai yi magana ne akan yadda ake wanka domin ambatan farillai da sunnoni da mustahabbai kamar kaifiya ce kamar bayani ne na kaifiya amma ala tartib bayani ne akan yadda ake yin abu amma a tartibin matsayi in an ce farillai ayyuka ne ma wanda suka zama dole idan babu su to aikin ko in babu ɗaya daga cikin su aikin bai yi ba sunnoni su ma ayyuka ne su kuma suna rage darajar aikin ne sannan mustahabbai su ma ayyuka ne su kuma suna kyautata aikin ne bayan cikarsa sannan kuma zamo ya ƙara yin kyau kamar mai gini ne yayi plaster sai ya zo kuma yayi penti don ya ƙara kyau ya sa masa kala ayi masa zane to wannan duka su ne abubuwan da ake nufi da mustahabbai a cikin ibada abubuwan da in an zo da su to za su kyautata ibadan ne to duk lokacin da aiki ya hada farillai da sunnoni da mustahabbai to ya cika wajen kaifiya an zo da kamarsa cikakkiyar kama to wanka yana da irin waɗannan kamanni nau'i uku kamanni na ayyukan farali da kamanni na ayyukan sunnoni da kamanni na ayyukan mustahabbanci to irin waɗannan farillai da sunnoni da mustahabbai mun yi su a baya mun yi su a ahlari mun yi su a shimawi yanzu ga sha iziya kuma ba wani sabon abu bane ba wani abun da zai canza in banda kawai uslubin zancen amma in ba haka ba galibi masailin iri ɗaya ne abun da yake dan bambantawan kaɗan ne don haka ba za mu mun huta dogon surutu a kansu mala Allah ya masa rahama yace wal ghuslu min al janabati wankan janaba mustamilun ala fara'ida wa sunanin wa fada'ila ya kunshi farillai sune fara'id wa sunanin haka ya kunshi sunnoni wa fada'il da kuma mustahabbai fada'il sune mustahabbat to malan yace wankan janaba duk da cewa abubuwan da suke sa wanka ya ambace su a baya ba janaba ce kadai ba akwai wankan haila akwai wankan nifasi ya ambata ba akwai wankan mutuwa to amma sai malam yace wankan janaba to sawa'un ko malam ya kira shi wankan janaba ko ya kira shi wankan haila ko ya kira shi wankan nifasi ko ya kira shi wankan gawa abinda ake nufi shine irin wannan wankan na ibada to yana da waɗannan abubuwa na siffofi guda uku. Yanda mai wankan janaba zai yi, haka mai wankan haila za ta yi, haka mai wankan nifasi za ta yi, kuma haka ne za a yi wa gawar da za a yi mata wanka. Kuma haka masu wankan mustahabbi ma za su yi. Wankan mustahabbi irin wankan Juma'a, irin wankan Idi, wankan shiga Makka, wankan ɗaukan harama, sauran wanka wanda su kuma ba sa daga cikin wanka na tsarki. Ba ana yin su ne don tsarkaka ba, ana yin su ne don ibada kawai. To su ma duka wannan siffar dai ita ce siffarsu. Don haka wankan shi karan kansa iri ɗaya ne, wankan ibada iri ɗaya ne. Niyya ce take bambanta su, wannan na janaba yake, wannan na haila take, wannan na juma'a yake. Don haka ambatan da malam ya ambaci cewa na janaba wannan ba zai cutar ba, kowane wanka ma haka yake. Malam ya ce yana da farillai da sunnoni da mustahabbai. Fa amma fara'iduhu fa khamsatun, amma farillansa su biyar ne. To kun ga mu yadda muka saba a karatunmu na baya hudu ne, yanzu malam sai ya ce biyar ne, wato zai zo da wani abu daɗi akan abin da muka sani a baya. To ire-iren wannan shine kadai yake bambanta karatun baya da wadda ake, amma in ba haka ba misalin iri ɗaya ne. Guda biyar ne malam ya ce, niyyatu raf'il hadathil akbar, niyyar ɗauke babban hadasi, niyyar ɗauke babban hadasi. Kun ga baya abin da muka sani shine niyya kawai. Farallan wanka guda huɗu ne na ɗaya niyya, amma nan malam sai ya ce niyyar ɗauke babban hadasi. Kamar yadda muka sani hadasi ya kasu kashi biyu, akwai ƙarami akwai babba. Ƙaramin hadasi shi ne wanda yake karya alwala, abubuwan da duk suke karya alwala mun karance su a satuka kaɗan da suka shuɗe. To duk abin da yake karya alwala idan ya faru da mutum, to za a ce ƙaramin hadasi ya same shi. Ƙaramin hadasi, shi ƙaramin hadasi ana ɗauke shi da alwala. Babban hadasi kuma shine idan abin da yake karya wanka ya samu mutum, abin da yake karya wanka kamar haila da malam ya ambata a baya, nifasi, janaba, wannan suna karya wanka, suna fitar da mutum daga tsarki. Wankansa da yayi na da, in mace ta yi wankan haila, to ko da bata sake yin janaba ba, ko bata yi janaba ba, har wata hailar ta dawo, ran da jinin ya zo, to wancan wankan da ta yi ya karye. Haka wanda ya yi janaba, idan namiji ne ba haila yake ba, sai kuma bai sake yin janaba ba, ko ta hanyar jima'i ko ta hanyar mafarki, har ko da tsawon shekara guda ne, sai ya yi janaba, wala'alla tun wancan lokacin har zuwa yau da ya yi sabuwar janaba bai sake wankan janaba ba, to sai yau ne da janaba ta same shi wancan wankan ya karye. Don haka abubuwan da suke karya wanka ana ce musu manyan hadasi, abubuwan da suke karya alwala ana ce musu ƙananan hadasi. To nan malam da ya ce niyyar ɗauke babban hadasi, saboda mutum ya fahimci cewa wanka zai yi shi ne domin ya kawar da hadasin da ya same shi wanda ya sabbaba masa, ya wajabta masa wannan wanka. Don haka wannan niyyar wajibi ne, ya sha bamban da mai niyyar wankan Juma'a. Kun ga mai niyyar wankan Juma'a ba niyyar ɗauke hadasi zai yi ba, ba niyyar ɗauke babban hadasi zai yi ba, domin ba babban hadasi tare da shi, in ba dai yana tare da janaba ba. Amma in dai ba janaba ne da shi ba, yazo zai wankan Juma'a kawai wanka ne na ibada zai yi, to kawai niyyar shi ta wankan Juma'a ne na ibada, amma ba na ɗauke wani babban hadasi ba. Shi yasa ma wanda ya yi wankan janaba ba alwala zai iya sallah kai tsaye ba sai ya yi alwala ba, amma wanda ya yi wankan Juma'a ba alwala ba zai iya sallah ba, saboda shi wankan Juma'a ba na ɗauke hadasi ba ne, shi kawai na ibada ne. amma idan mutun yayi shi da niyyar alwala, yayi alwala a cikin sa kuma yayi da niyyar ba zai sake wata alwala ba, to shikenan ya isan masa. Dan amma ba wanka ne mai dauke hadisi ba asalin sa. Malam yace wannan abu na farko kenan niyya. Wa ta'mimu zahiril jasadi, daga me daga me bayan jiki bil ma'i, da ruwa, game bayan jiki da ruwa. Nan ma abinda uslubin da muka saba da shi a baya, ta'mimu ta'mimul jasadi bil ma'i, game jiki da ruwa. Amma nan malam sai yazo da wata kalma mai amfani, sai ce zahir, bayan jiki. Wanda abinda malam yake nufi anan shine abinda ake nufi da zahir, shine abinda yake ya bayyana na jiki. Abinda bai bayyana ba, ba a waje yake ba na jiki, to wankan janaba baya iso shi. Misalin a ce cikin hanci, ko a ce cikin baki, ko cikin dubura, wankan janaba baya iso su. Wankan janaba yana da alaka ne da zahirin gaggar jiki, amma lungun hamata yana nan a zahiri na jiki. Yawan maganar jiki ake, to lungun hamata, matsayin ƙafafu, tattarar wuya ko goshi, wannan duka suna daga zahirin jiki. Amma cikin ido, ko cikin baki, ko cikin hanci, ko cikin gaba na namiji ko na mace, ko cikin dubura, to wannan ba zahiri ba ne, ba mabayyani ba ne, ba bayyanannen jiki ba ne, ba bayan jiki ba ne, don haka baya shiga cikin hukuncin janaba. Malam ya ce waddalku, da cudawa. Cudawan nan mun sani a karatunmu na baya shine biyar da hannu akan ruwa, akan gaba, imrarul yadi alal ma'i, mutum ya ɗora hannunsa ya biyar da shi a kan yayin da yake zuba ruwa, ko dai tare da zuba ruwan, ko kuma bayan zuba ruwan, banda kafin zuba ruwan. A ce kafin ya zuba ruwa ya cuɗa jikinsa da sannan sai ya zuba ruwan, ba da amfani cuɗawan da ya yi. Cuɗa ruwan za a yi, ai, kaga kenan, ko dai tare da ruwan ne ko bayan an zuba ruwan, sai a sa hannun kuma sai a murza. To nan hannu da za a sa ɗin ya bi kan yadda ruwa ya gangara, wannan shi ake cewa cuɗawa, shi ake cewa cuɗawa. Wa takhlilu sha'ri, malam ya ce da tsefe gashi, wannan shi ne ƙarin wanda da ba mu san shi ba karatun baya. Tsefe gashi, nan tsefe gashi da ake nufi, afwan, haka ake fassara shi, malamanmu na zauri haka suka fassara mana takhlil, tsefewa. Wanda kuma a wata fahimtar ta malam Bahaushe, in aka ce tsefewa sai tsammanin kamar da ake tajewa, amma kuma ba haka ake nufi ba da tsefewa. Mun sha faɗa abinda ake nufi da takhlil, tsefewa, shine shigar da ruwa. Shigar da ruwa shine takhlil, an gane ku? Yawa, daga khalal, khalal ba shine abunan ba, abinan tsakani, ko an ce khalal wani tsakani, ko wani guri da ya buɗa, to an ce takhlil shine bin tsakani, bibiyan tsakani da ruwa. An ce takhlilu asabi, bibiyan tsakanin yatsu da ruwa. Takhlilu sha'r, bibiyan tsakanin gashi da ruwa. Da haka abinda ake nufi takhlil anan shine bibiyan tsakanin gasu, gashin jikin mutum, gashin ka, gashin gemu idan namiji ne, da sauran gashi irin na mara, irin hamata idan da akwai, da sauran duk yadda yake da gashi a jiki, a tabbatar da cewa ruwan janaba ya ratsa wannan gashin. akwai wani hadisi sai dai bai inganta ba da zai zama nassi akan wannan mas'ala cewa manzon sallama ya ce tahta kulli sha'ratin janaba karkashin kowane gashi akwai janaba in janaba ta san mutum to kowane gashi guda daya daga gashin jikin mutum akwai janaba karkashin wannan gashi da haka ruwan wankan janaba sai ya bi gindin wannan gashi ya wanko wannan janabar to wannan hadisi inda ya inganta to babu kace nace magana ta kare to amma duk da haka idan muka dubi siffar wankan da manzon Allah sallama ya koya wa wata mata cikin Bukhari da Muslim da ta tambaye shi dangane da tsefe gashi ya wankanta sai ce a'a ya ishe ki innama yakfiki an tahfi ko tahfi ala ra'saki thalath hasayat ya ishe ki ki kwara wa kanki ruwa kwara wa sau uku a cikin wani hadisi hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu har sai ya samu yaqini domin azzannu yana zuwa da ma'anar yaqini ko wara al mujrimuna an-nara fa dhannu annahum muwaqi'uha wa lam yajidu 'anha masrifa fa dhannu annahum muwaqi'uha fa tayaqqanu annahum muwaqi'uha azzannu yana zuwa da ma'anar yaqin taka حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أي حتى إذا تيقن هسيا متبت ما في كرنجن تبت شين زتو مي رنجاي يا رنجاي أزتن سچي ويا قوسة دفاتسا رويا لاس أغاشنسا حريا إسو فاتسا أروى بشرته يا قوسة دفاتسا إن غاشن كيني to mutum a wankan janaba sai ya ji ya gamsu cewa ruwa ya taba fatar kansa idan gemu ne sai ya ji ya gamsu cewa ruwa ya taba fatar habarsa in hammata ne sai ya gamsu in mara ce sai ya gamsu ko ina gashi yake sai mutum ya ji ya gamsu cewa ya kosar da ruwa cikin fata wannan wajibi ne a wankan janaba da haka koda wancan hadisi bai inganta ba cewa karkashin kowane gashi akwai janaba to idan muka dubi irin wannan sifa ta wankan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai nuna mana cewa lalle ashe mai janaba ana da bukatar sa da ya kosar da gashin sa har sai fatar da take kasan gashin ta samu ruwa to shi yasa malam yace wa takhlilu sha'ri da tsefe gashi mana da shigar da ruwa tsakanin gashi sai ya ce walmuwalatu da kuma jerawa almuwala jerawa nan abinda ake nufi da jerawa shine wato da zaran yayi wannan to sai wannan da yayi wannan sai wannan da yayi wannan sai wannan an gane ko yawa ko mu kira shi gaggautawa ko shine fauri yayi shi alal faur yayi shi a gaggauce da yayi wannan sai yayi wannan da yayi wannan sai yayi wannan da yayi wannan sai yayi wannan ma'ana muwala shine udun yali udwan udun yali udwan gaba tana bin gaba da zaran ya gama wannan gabar tafi wannan gabar to lokacin da yazo ya fara wanka to da zaran ya fara shi to ya ci gaba kawai da yin sa ba zai tsaya yana sukusuku ba domin da muwalati da fauru kishiyarsu shine sukusuku da jinkiri mutum ya wanke wani wuri kuma ya tsaya yana wasu abubuwa ya dakata da wankan to wannan kuskure ne a wanka ana son wankan a yi shi bai daya haka muwala tana nufin wato abinan jerantawa da gaggawa jerawa da gaggawa to waɗannan abubuwa guda biyar su ne farillan wanka idan kun kula ai niyya ne sai game jiki da ruwa sai cudawa sai shigar da ruwa cikin gashi sai kuma gaggautawa idan mutum yayi wannan to ana cewa ya zo da isasshen wanka. In an ce isasshen wanka, shine wankan da ya ishe shi a matsayin wanka. Shari'a ba za ta ci gaba da tuhumarsa ko da neman sa da yin wanka ba idan mutum yayi wannan. Yazo shi yayi wankan sa kamar yadda da yayi abubuwan nan kwaya biyar. Ma'ana yayi la'akari da niyya, sai ya malala ruwa a jikinsa kawai. Sannan ya bi da hannunsa ya cakuɗa ko'ina, nan da nan yayi ya gama. To wannan za a ce ya zo da isasshen wanka, wankan da ya isar masa. Al-ghuslul mujzi'u, wankan da ya isar wa mai yinsa, kuma ya ishe shi a matsayin tsarki. Wa amma sunanuhu, amma sunnonin wanka fa arba'atun, guda huɗu ne. Al-bad'u bi ghaslil yadaini qabla idkhalihima fil ina'i, farawa da wanke hannaye biyu kafin shigar da su cikin kokon wanka. Farawa da wanke hannaye biyu kafin shigar da su cikin kokon wanka, wannan sunna ne. Kaga kenan me farilla bai yi la'akari da wannan ba, kawai da ya zo hannunsa ya tsinduma kawai ya kama wanka. To yana daga sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama, yana wanke hannayensa sau uku kafin ya shigar, kuma ya yi umarni da yin hakan ɗin. Wa mashu simakhil udhunaini, da kuma shafa kafafen kunnuwa guda biyu, shi ma sunna ne. Kafar kunnuwa guda biyu kamar yadda ake shafar kunne a alwala. Simakh su ne wannan kafar, ramin da ya yi cikin kunne. Walmadmadatu, nan abin da kun ga malam ya ce shafa simakh kafar, bai yi magana akan fatar ba. Kun ga alwala ana magana akan fatar, sai a ce wa mashul udhunaini zahirahuma wa batinahuma, shafa kunnuwa biyu cikinsu da wajensu. Saboda alwala, ai abin da ake nufi da shafar kunne a alwala shine shafa fatar, wannan farfelar a shafa ta, shi ake nufi alwala. Amma a wanka kuma, ai wannan fatar kunnan tana daga jiki, tunda dukka jiki wanke shi za a yi, tana cikin abin da za a wanke ne. Da haka yanzu ita shafa ta bashi da wani hukunci na daban. Amma kafar kunnan shi kuma, kamar yadda aka so mutum ya kurkura baki, in ba kuma ta faɗa zu da malam ya yi magana akan zahirul jasad, da ya yi magana akan wajen jiki, ko nace yana nufin banda irin su cikin hanci, cikin su baki, haka ne, har cikin kunne ma yana ɗaukan wannan hukuncin. To amma yanzu da ya zo ambatan sunna, kun ga yanzu cikin ya zo yake ambata. Da ya ambaci abinan kurkurar baki, zai zo ya ambaci kurkurar baki kai. Yanzu da ya ambaci cikin kafar kunne, ai ciki ne ba waje ba ne. To shi yasa ya zama sunna. Farilla shi ne wanke waje. Matuƙar wannan fatar za a wanke ta, za ta haɗu da wanke jiki, to shi kenan an sauke farali. Amma ita kafar, to ita sunna ce ainihin wato wanke ta. Walmadmadatu, da kurkurar baki. Kurkurar baki ita ma in kun kula, baki ciki ne, ai ba waje ba ne, ciki ne. Don haka kurkura sunna ne kenan, daga sunnonin wanka. Walistinshaku da sheƙawa, sheƙa ruwa, shi ma kun ga cikin hanci ne, sunna ne. In kun kula, malam bai ce walistinsaru ba, da facewa. Wancan alwala kenan. A alwala ne da sheƙawa da fashewa suke sunna. Amma yanzu a wanka ana maganar cikin hanci ne, shi ma a sa masa ruwa a wanke shi. Cikin baki shi ma a sa masa ruwa a wanke shi. Cikin kunne shi ma a shafa masa ruwa. Amma dai duk da haka, tunda su ciki ne ba waje bane, to shigar musu ruwa sunna ne ba dole bane. Dan haka yanzu ba magana facewa ake ba. To anan idan kun kula wayannan abubuwa guda hudu da malam ya ambata, su ne ya ambace su a matsayin sunnonin wanka. Wato idan mutum ya ƙara da su akan waɗancan da muka karanta na farillai, to yanzu wankansa ya ƙara alfarma. A ce da ya zo wanka, mu ɗauki sunnonin mu ɗora akan farillan, da ya zo wanka sai ya wanke hannayensa sau uku kafin ya shigar cikin abin ɗiban ruwa. Yanzu wannan ya zo da sunna. Mu ce ya zo da niyya karon farko ba? Yawa, ya zo da niyya, wannan farilla ce. Sai ya wanke hannunsa sau uku kafin ya shigar, ya karkato abin ya zuba a kan hannunsa ya wanke sau uku, wannan shi kuma sunna ne. To daga nan kuma sai ya yi kurkurar baki, wannan sunna ne. Sai ya sheƙa ruwa, wannan sunna ne. Sai ya shafa kafar kunnensa, wannan sunna ne. To ya zama kafafe waɗanda aka sunnanta mai wanka ya sa musu damshi, ya riga da ya gama da su. Sai ya ɗebi ruwa, sai ya malala a jikinsa gaba ɗaya, ya bi da hannunsa yana cuɗawa, kuma ya hakan ɗin akan kari akan lokaci, shi kenan ya shigar da sunnoni da farillai, ya yi wankansa. Wankan ya ƙara armashi. Me ya ƙara masa armashi? Shi ne ya bibiyi waɗansu gurare na lungu wanda wanke su ba wajibi ba ne, su ma ya sa musu damshi, irin cikin baki da cikin hanci da kuma cikin kunne. Wa amma fada'iluhu, malaka amma mustahabban wanka, fa sab'atun, su bakwai ne. To wannan su kuma suna ƙarawa wanka kwalliya, suna ƙarawa wanka daraja, su bakwai ne. At-tasmiyatu, yin bismillah. Kun ga lokacin da ya niyya ya zo zai wanke hannayensa sau uku kafin ya shigar da shi, bai ce bismillah ba. Har ya wanke hannayen, har ya yi wankan ya gama, bai ce bismillah ba. Ba kuma mai wankansa ya yi. Amma in ya ce bismillah, to ya zo da mustahabbi, ya ƙara wa wanka armashi. Sai ya ce bismillah. Wani zai ce aswaina. Su malikiyawan lokacin sun zo yin magana bismillah, sai su ce idan gurin da za a yi wankan ba a tanade shi don kewayawa ba. Idza lam yu'adda, idan wurin ba a tanade shi don makewayi ba, to anan zai iya bismillah. Ba damuwa don ya kwaɓe tumbur. Ba wanda ya hana ambaton Allah tumbur. Da hakan ya ce bismillah, matuƙar wurin ba ban ɗaki ba ne, to babu komai. Zai yi wankansa. Yanda ishkalin yake shi ne idan wajen ban ɗaki ne, to gaba ɗaya abun ya ɗauke. Amma idan wannan wajen an tanade shi don zagayawa, to shi ne mahallin saɓani, za a iya ambaton Allah ko ba za a iya ba. Yayin da wasu suke ganin cewa ko da a bayan ɗaki ne, to za a iya ambaton Allah. Saboda Nana Aisha radiyallahu anha ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ambaton Allah a kowane irin yanayinsa. Don haka yanayinsa kuma zai ya haɗa har yanayin banɗaki. Yayin da wasu kuma suke ganin babu girmamawa ambaci Allah madaukakin sarki a bandaki, kuma ma suna ganin maiwa sakamakon haka ne yana daga cikin hikimomin da yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya fito daga bayan daki yake addu'a yace ghufranaka, ya Allah ina neman gafararka. Suka ce ma'ana dan wannan zaman da nayi a cikin bayan daki ban ambace ka ba. To fadin bismillah ga mai wanka babu laifi a sirrance, koda ba a cikin banɗaki ne wanda aka tanada ɗin, saboda shi wani ambato ne na musamman wanda ya shafi abin da dama a wajen ake yinsa. Amma sauran abin da ya shafi ambaton Allah ya ta tasbihi yana hailala a banɗaki, to wannan babu girmamawa a ciki. Amma irin wannan faɗin bismillahi a sirrance saboda wanka, to wannan babu laifi. Malam ya ce walbadu bi ghaslima ala badanihi min al'adha, da farawa da wanke abin da ke jikinsa na kazanta a lokacin da mutum zai yi wanka. Idan ya karkato abin kwanansa ya wanke hannayensa, to abin da zai fara yi shine idan jikinsa akwai kazanta, misali idan mai jima'i ne akwai bukatar ya wanke gabansa, ko mace akwai bukatar ta wanke gabanta, ko wani abu na jini ya taba cinyoyinta, ko shi wani abu na alamun saduwa ya taba cinyarsa, to duka sai ya wanke. Sai an wanke al'aura, an wanke duk wani abin da ya shafi najasa ko kazanta daga jiki, sawa'un ya shafi al'aurar ko ma a wani waje ne a jikin wanda bai shafi al'aurar ba, in ya kawar da shi to daga nan kuma thumma alwudu'u kamilan marratan marratan, sannan sai ya alwala cikakkiya sau ɗaya. Nan da malam ya ce cikakkiya, zahirinsa yana nuna cewa mai alwala yayin da zai yi wanka zai yi alwalarsa ne har zuwa wanke ƙafafu gaba ɗaya, shi ne ma'anar cikakkiya. To akwai hadisi a kan wannan shi ma, mana Aisha radhiyallahu anha zahirin maganarta yana nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana alwala cikakkiya. Ita ce thumma yatawadda'u wudu'ahu lis-salati, sannan sai alwala irin alwalarsa ta sallah. Wannan ba kuma yake nunawa ba face yana alwala har ya kammala ta kafin ya fara wanka. Sai dai har yanzu wani hadisi kuma na Ummu Salama radiyallahu anha yana nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan bar wanke kafafu sai a bayan wankansa. Don haka yayin da yake wannan alwala, to idan ya shafi kunnuwa to baya wanke ƙafafu sai kuma ya fara wanka. Sai ya gama wanka sannan sai ya wanke ƙafar dama, sai ya wanke ƙafar hagu. Ita ce cikon alwalarsa, cikon wankansa, wanda har wasu malamai suke cewa wala'alla daga cikin hikimar take sa manzon sallallahu alaihi wasallam yake haka, saboda banɗakinsa banɗaki ne na ƙasa, don haka galibi mai wanka a banɗakin ƙasa. To a lokacin da ya kammala wankansa ƙafafunsa za su kasance da caɓi a jikinsu, wannan hikimar ta sa baya wanke ƙafa daga farko har sai ya kammala wankansa, sai ya canza guri bushashe, sai ya wanke ƙafar dama, sai ya wanke ƙafar hagu. Duka waɗannan hadisai sun tabbata, kuma dukkan tsarin da mutum ya bi a cikin biyu babu laifi, ko dai a karon farko ya wanke ya alwalar shi cikakkiya kamar yadda malam ya ce har zuwa ƙafafu, ko kuma yayi alwalar shi zuwa kunne, ya wanke kafafunsa daga baya ƙarshen wanka, ko da kuban ɗakin tayil ne da shi, saboda ya riga da ya zama koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka faɗin malam, summal wudu'u kamilan, sannan alwala cikakkiya, yana ishara ne zuwa ga zaɓin farko, shine kammala alwala kafin fara wanka. Marratan marratan, sau ɗaɗɗaya, saboda ba ma'anar yi sau biyu ko sau uku ai. Me yasa? Ba ma'ana. Mai wankan janaba lokacin da ya zo yana alwala, shin wannan alwalar tasa tana da amfani a hadasi? Bata da amfani. Bata da amfani a hadasi. Tana da amfani a wanka, zai samu ladanta don ya bi sunnar manzo Allah su sama ya yi koyi. Amma a hadasi ba za ta masa amfani ba. Domin da a ce lokacin zai yi alwalar, ya wanke kafar dama, ya wanke hagu, sai wani dalili ya fidda shi daga banɗakin, ya mai da kayansa ya fita, ba hali ya yi sallah, sai ya yi wankan nan. Don haka, ko ka kira shi alwala, ko ka kira shi wanke gaban alwala, kamar yadda wasu malamai suke faɗi, wanke gaban alwala, ba su ma kira shi alwala ba. Saboda ba ta ɗaukan hukuncin alwala, zai ce wanke gaban alwala, sunna ne. To idan ko haka ne, kaga kenan ba ma'anar mutum ya yi wanki na biyu, har ya yi na uku. Sannan abu na biyu, ai hikimar wanki na biyu a alwala shine idan da wani gurin da bai samu ruwa ba ya samu. Hikimar wanki na uku, idan akwai sauran wani wuri da bai samu ruwa ba ya samu. Shi yasa malamai suka ce wanki na hudu bid'a ne, saboda azato da wuya kai wanki ɗaya, kai wanki biyu, kai uku, a ce da sauran wuri kuma bai wanku ba, to sakacinka ya yi yawa kenan. To kun ga yanzu, ashe in mun kula da wannan hikimar, za mu ce mai alwalar da zai je ya yi sallah da ita shi ne yake buƙatar wannan taka tsantsan ɗin, shi yake buƙatar irin wannan ihtiyatin, precaution ɗin, ya yi wanki na biyu, ya yi wanki na uku, saboda kar ya je ya yi sallah da lamba. Amma wanda yanzu nan gaba ma wanka zai yi, to ba ya da buƙatar wannan taka tsantsan ɗin. Ko da a ce wanki a wanki na farkon, wanki ɗayan da ya yi wani guri bai wanku ba, to ai dama ba sallah zai je yi ba, wanka ma zai zo ya yi a kan wannan alwalar tasa. Zai zama babu ma'ana a ce masa ya yi wanki biyu, ya yi wanki uku, ba ma'ana. Shi yasa malam ya ce marratan marratan, sau ɗaɗɗaya kawai ya ishe shi. Wa yanwi bihi raf'al janabati an tilka al'a'dha, sai ya ɗaura niyyar ɗauke janaba daga waɗannan gaba. Sai ya niyyar ɗauke janaba daga waɗannan gabbai. Abinda malam yake nufi a nan shi ne niyyar, wato ita wannan alwala da mutum zai yi yana buƙatar, yana buƙatar niyyar irin niyyar wankan janaba a gaban. To kaga wannan akwai buƙatarsa ne a lokacin da aka ce idan mutum ya wanke wajen ba zai dawo ya wanke shi lokacin wanka ba. Amma idan mutum har zai dawo lokacin wanka ya wanke shi, to ba buƙatar mu ɗora masa niyyar ɗauke babban hadasi ko niyyar wankan janaba a wannan wanke gaban. Zai wanke gabansa ne kawai da niyyar ibada. Niyyarsa ta farko ta wanka ta ishe shi. Tunda daga baya zai zo ya yi ta'mimul jasad, zai zo gaba ɗaya jikin ma ya game shi da ruwa. Amma idan gurin da mutum zai wanke ba zai sake dawo masa ba a cikin wankansa, to akwai bukatar ya jaddada niyyar wankansa a wanke wannan wajen. Kamar az-zakari ga namiji, idan namiji zai yi wanka na janaba, yayin da ya zo wanke najasar da ke jikinsa da kazanta, kamar da muka ambata a baya, zai wanke al'aurarsa. Wajen wanke wannan al'aura, zai wanke ta ne da cikakkiyar niyyarsa ta wankan janaba, saboda idan ya zo, idan ya gama wanke gabansa, ya shiga aikin ayyukan wanka, to ba zai taɓa gaban nasa ba. Saboda in ya taɓa gaban nasa, to wannan wankan ba zai mashi amfani wajen yin sallah ba, ko wani aikin da sai da alwala ake yin sa na ibada. Amma bai ɓata masa wanka ba, dan yana wanka hannunsa ya taɓa gabansa, bai ɓata masa wanka ba, wankansa yana nan, ko da bai gama shi ba, yana nan, zai ci gaba da wankansa. Amma sai dai damarsa ta tamkar yana da alwala ta rushe, domin ya yi abin da yake karya alwala. Amma idan yana so damarsa ta masu alwala ta kasance tare da shi, har ma zai yi amfani da wannan wanka ya je ya yi sallah, to ba zai taɓa gabansa ba yayin da yake yin wanka. To idan ko zai yi wanka ya gama bai taɓa gabansa ba, to ai idan bai wanke gabansa da niyyar wanka ba, ya ban lamba. An fahimta? Da haka, in ya wanke gabansa da niyyar wanka, to yanzu in ya zo wanke sauran jikinsa, shi kenan, zai sauran jikinsa, ba bukatar ya sake komawa ta gabansa, domin ya riga ya fara da shi kuma da niyyar wanka ɗin. Amma sauran gaban alwala da malam ya ce a wanke su da niyya, babu wani bukata, matuƙar mai wanka dama zai dawo ya wanke su, zai dawo ya musu wanki na farilla. Yanzu wannan wankin da yake yi wanki ne na mustahabi, zai dawo ya musu wankin farilla. Malam ya ce thumma ifadatul ma'i ala ra'sihi thalathah, sannan kwara ruwa a kansa sau uku, kamar yadda manzon sallama yake yi, kuma kamar yadda ya karantar da wannan mata, yace innama yakfiki an tahuffi ala ra'siki thalatha hasayat, ya ishe ki ki zubawa ki malalawa kanki malalawa sau uku. Don haka ana wanke kai ne sau uku. A nan malam ya kawo wanke kai sau uku a cikin mustahabbai. Kun kula muna karatun mustahabbai ne ba? Amma sai ya ce thumma ifadatul ma'i ala ra'sihi thalatha, zuba ruwa a kansa sau uku. To wannan zubawa sau uku yana zama mustahabbi ne idan har zubawan farko ya kosar da fata. Kamar misalin maza masu aski wanda yake da tandal ko wanda yake da sesaye ba gashi a kansa, kaga da ya zuba ruwa a kansa zubawa daya, ya iso fatarsa, dama a fatar ya zubawa. Don haka maimaita zubawa na biyu da na uku wannan mustahabi ne, ya riga ya zo da abin da ake bukata. Amma wanda yake da gashi da yawa ko kuma mace, to idan suka zuba zubawa na farko bai ji alamar ruwa a fatarsa ba, kamar yadda muka ambata dazu cewa ya samu yakini ko zato mai rinjaye cewa ruwa ya kosa da fatarsa, to bai gamsu, bai ji ya gamsu ruwa ya kosa da fatarsa ba, babu wata alama. Kai zatansa mai rinjaye ma shine ruwa bai so fatarsa ba. To ana ai wanki na biyu a gare shi ba mustahabi bane, farilla ne. In wanki na biyun ma bai gama gamsuwa ba, to wanki na uku farilla ne shi ma, saboda ai bai kauda farali ba. Tunda bai kauda farali ba, sai ya kawo da farali. Don haka wanki sau uku da malam yace yana yiwuwa ne mustahabbi ga wanda wankin farko ya kosar da fata, amma wanda wankin farko bai kosar da fata ba, to wankin da ya kosar da fata, duk wankin da zai kosar da fata yana cikin hukuncin wanki na farilla. Malam yace thumma ifadatul ma'i ala shikkihi al-aymani, sannan malala ruwa akan tsaginsa na dama, qabla al-aysari, kafin tsaginsa na hagu. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi, kuma haka muka sani a sunnarsa. Kana yu'jibuhu at-tayammunu, shi al'amarin dama yana ba shi sha'awa, fi tanawulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sha'nihi kullihi. Nana Aisha tace wajen sa takalminsa, wajen taje kansa, wajen tsarkinsa, da duk sauran sha'unununsa da lamuransa yana gabatar da dama. Don haka a babin tsarki, wanka yana babin tsarki, Allah salama yana fara wanke tsagin jiki na dama kafin hagu, kamar yadda muka sani a alwala ana fara wanke hannayen dama, hannun dama kafin hagu, kamar yadda ana fara wanke kafar dama ne kafin hagu. Wal bada'u bil a'ali qabla al asafili, da farawa da sama kafin kasa, gabbai madauka madaukaka akan gabbai makaskantu, mana saman jiki, qabla al asafili, kafin kasan jiki. In ya tashi yin wankansa ta sama yake faruwa, taka, sannan fiska, wuya, sannan kafadar dama har zuwa hannu, har zuwa kunkumi, kuiwa, idon sawu, ko hadda kafar idan za a karasa gaba daya. Sannan sai a dawo, sai a ɗauko kuma duk ɓangaren hagu, kafada zuwa hannaye, zuwa cinyoyi, gwiwa, idon sawu, ko kuma a karasa idan an karasa dama. Shi ne farawa bil a'ali, ta sama, qabla al asafili, kafin ta kasa. To wannan shi ma mustahabbi ne. Wai ana cewa mustahabbi wai da a ce za ka canza abun, ba haka ba. Da ka zo wanka sai ka faro ta kafa sai kai sama, ko kuma da ka zo sai kana fara wanke hagu kafin dama. To wannan duk ba zai hana wankan yiwuwa ba, in ba kuma ta ba a can a farillai, ai ba mazantan an batan farawa da wani abu, kawai in ka ɗebi ruwan ma ka kwara shi da niyyar wanka, shikenan ka game jiki da ruwa shikenan. Wa taqalilul ma'i ma'a ihkamil ghasli, malan yace da takaita ruwa, taqalilul ma'i, takaita ruwa, ma'a ihkamil ghasli, tare da kyautata wankewa, na al-ghasl da fataha, ba da dhamma ba, da dhamma shine al-ghusl, wanka, dadda maganar wankan ake yi, to amma shi al-ghusl wankan ne dungurungum, al-ghusl kuma wankewa gurin da kake wankewa. Dan haka yanzu ana magana akan wankewa ne, takaita ruwa, ma'a ihkamil ghasl, tare da kyautata wankewa, bi kasril hamzati, bi kasril hamzati, da kasrawa alhamza din, ai itqanihi, abun nufi kyautata shi, da itqan, da ihkam, da ihsan, da abu ɗaya ne, kyautatawa, ingantawa, inganta shine ihkam. A takaita ruwa yayin wankewa, amma fa a kula kar takaita ruwa ya sa a yi wa wanka ƙujoro, kar takaita wanka, takaita ruwa ya sa kuma gaba ta rinka rasa ruwa, gashi ruwan kaɗan ne, amma kuma abin da ake bukata ya samu, shine an takaita ruwa, an kyautata aiki, an inganta wankan, ba a yi shi abinan ba, ba a yi shi lamba-lamba ba, shine abin da malam yake nufi. To idan muka kula waɗannan mustahabbai guda bakwai da malam ya ambata, kama tun daga bismillah da farawa da wanke kazanta, sannan alwala na uku kenan, sannan na hudu wanke kai sau uku, sannan na biyar wanke dama kafin hagu, na shida farawa da sama kafin kasa, sannan kuma na bakwai takaita ruwa. Waɗannan guda bakwai idan muka ɗauke su muka yi maja da waɗancan guda tara, za mu samu goma sha shida, su ne siffar wanka. Siffar wanka wanda yake mai falala, wanka mai falala mai alfarma, amma wanka wanda ya ishi mai yinsa shi ne wankan da ya haɗa iya farillancin da muka ambata. Wanka mai falala kuma shi ne wanda ya haɗa waɗannan sunnonin da waɗannan mustahabban. Allahu ta'ala alam. Za mu takaita daga wannan gabar abinda muka yi daidai, Allah ya ba mu ladansa, kuskure kuma Allah ya gafarta mana. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibi al-Mustafa, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Malam yace dangane da wannan wankan da muke magana na tsarki, za a iya yi da sabulu ko ba za a iya ba, saboda ya ji wani ya ba da fatawa za a iya, wani kuma ya ji ya ce ba za a iya ba. To wankan janaba ko wankan haila ko wankan nifasi wanka ne na tsarki. Shi kuma tsarki ana yin sa ne da ruwa mai tsarki mai tsarkakewa. Ruwa mai tsarki mai tsarkakewa kuma shi ne ruwan da ya kubuta daga gaurayuwa da duk wani abun da ba dolensa ba ne. Duk wani abin da ba dolensa ba ne. Malamai suna faɗan haka don su cire wasu abubuwa dolen ruwa, kamar tsatsa, su gansa kuka, su abinan kainuwa, su waye-waye da sauransu. Amma abin da ba dolensa ba kamar sabulu, malamai suna buga misali ma da shi, kamar sabuni, kamar sabulu. To kaga idan har wankan janaba wankan tsarki ne, kuma wankan tsarki ana yin sa ne da ruwa mai tsarki mai tsarkakewa, to ba ma'anar ba da fatawa cewa a yi da sabulu. To dan za a yi da sabulu, sabulu zai shiga ruwa. Ta haka ana yin sa ne da ruwa sirfan, ruwa zalla, zunzurutun ruwa da ake ce masa ruwa mutlak, wanda sabulu bai shiga cikinsa ba, omo bai shiga cikinsa ba, turare bai shiga cikinsa ba. Na'am. Wanka ne ake yin sa babu alwala a cikinsa, sannan kuma a je a yi sallah. Shi ne wankan tsarki. Alwala ba tsarki ba ce, tsarki ce. To in aka yi wankan tsarki, an yi yayan alwala, wanka yana gaba da alwala. Da haka duk wanda yi wankan tsarki ko da bai yi alwala a cikin wankan ba, domin na sha ina ta ƙoƙarin ku fahimta, yanzu ma kuma na yi magana mai kama da wannan, cewa wannan alwalar da mutane suke gani ake yi fara yin tafiya yin wanka, ba kawai da ita ne mutum yake sallah ba. Saboda yanzu na faɗa cewa in ya yi ta ma da a lokacin zai daga alwalar bai yi wankan ba, zai fita a banɗakin, ba zai yi sallah ba, saboda ba ta sa shi tsarki ba wani alwalar. Kawai ita sunna ce ta wanka, ibada ce ta wanka, duk wanda ya yi zai samu lada, amma fa ba ita ce alwalar da take bai wa mai wanka damar ya yi sallah ba. Wankan ne yake ba shi damar ya yi sallah. Da haka wankan ko da ba alwala ya yi shi, in dai wankan tsarki ne, wankan janaba ya yi da niyyar ɗauke babban hadasi, ko wankan haila da niyyar ɗauke babban hadasi, ko wankan nifas da niyyar ɗauke babban hadasi, to khalas, an ɗauke babban hadasi balle ƙarami. an yi babban sarki wanka balle alwala, don haka wanka yana gaba da alwala ne, shi yasa idan aka yi shi za a iya sallah, amma kadai wankan sarki ba sauran wanka na ibada ba. Ka fahimta? Na. Aha. Aha. Yace ya gani Malam Albani yace idan mace ta yi haila in ta yi alwala ya halatta mijinta ya sadu da ita. To yaya za a haɗa da wannan magana da nayi cewa wannan alwalar ba za ta yi amfani wa mutum wajen ibada ba? Amma za ta yi sallah? Ba za ta yi sallah ba. Ba za ta yi sallah ba. Ita kanta wannan fahimtar ba ta tafi mutum jamhurin malamai ba. Allah ya ji kan malam. Domin da Allah ta'ala ya ce فَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ, kar ku kusace su har sai sun tsarkaka, sai ce فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ, idan suka yi tsarki sai ku zo musu. Da haka ittifaqin malamai tafsiri فَإِذَا تَطَهَّرْنَ إِذَا اغْتَسَلْنَ, in suka yi wanka ne. Ka fahimta? Haka wannan shi ne, in ta yi wanka ne shi ne ya halatta a sadu da ita, ba mujarradin alwala ba. Wata fahimta ce wacce akwai masu irin ta kamar da shi malin ne ta fa kai. Allah ya masa rahama. Za mu yi sallah. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyi karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.